أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يبقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا ركو ينقوى أجكم وانا رانا تا الحميس وانا هيكي 20 دا شدة دا وطن ذو الحج إجراء تدوبو دايا دا تاريخو دا 40 دا بيو وانا دي دا بيار كو هدونا biyar da watan 8 miladiya ta Annabi Isa dan Maryam ta 2022 dan tare da dan uwa ko kuma yace tare da 21 na ko yawo 21 da watan 8 miladiya ta Annabi Isa dan Maryam tare da fadilati Sheikh Malam Abdul Malik Hamis kuma da babban bakon wanda yake ma'arufi ne kuma ba ya bukata musake ta'arifin shi mallan dai barka da zuwa
barka akramakum Allah
an zo lahiya ko
Allah
ya yi ayyuka mallan kuma
an gode Allah
to kuma sannu da zuwa
sannu
to ƴan uwa kamar yadda kun ka sani lokaci ne wanda muke gabatar da wannan muhadarori waɗanda suke gudana kullun muna fatan Allah mu dokin sarki shi mu mallan jagora Allah shi arzuta mu kuma aiki da abin da mallan zai karantar da mu
amin
a yau mun dai kare da abin da shahi ilmin muka gurgurdan iko na abin da yake da ta'alluki da alqur'ani mai girma tun daga karanta shi da ka'idodin karanta shi da kuma duk wani abu da ya gurgurdan iko muna fatan dai wannan Allah mu dokin sarki ya saka da alheri a yau kuma za mu tashi ilimi na biyu mafi daraja bayan alqur'ani mai girma shine ilimi na hadisi
na'am
wannan ilimi ne kamar yadda kuka sani ilimi ne gaskiya mai tsada wanda gaskiya irin yau da gobe ba za ta baka shi ba sai kai karatu ka nutso kuma ba kowa zai baka shi ba sai wanda yake shi ma yayi nutso muna fatan Allah mu dokin sarki shi har haskaka uskan mala kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dar la imri'an sami'a maqalati fa addaha kama sami'a
amin
a yau insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan ilmul hadisu dirayatan wa ruwayatan
na'am mala to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تو أكرمكم الله كما يدى أكاقباتس ويوزام بياني كالإلمين بيو أمسلينتي وتشيني إلمين حديثي to ilmul hadith malamai suna karkasa shi kaso daban-daban amma manya-manyan kashe-kashen da ake yi shine ilmul hadisi riwayatan wa dirayatan to in an ce riwayatan abin da ya shafi riwaya ilmin hadisi an gane ko dirayatan kuma abin da ya shafi ilmin mukan da za a ciro daga hadisi domin riwaya na da alaka na daga arrawi ya za a yi a san wannan hadisi ya inganta bai inganta ba za a karba ko ba za a karba ba a kodin su illoli tare da shi ko babu to sannan kuma abin nan dirayatan ilmi ne daga addiraya sani ne wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah to amma abin da malamai suke cewa shi ilmul hadisi riwayatan shine asli shi kuma dirayatan shine wato far'i tu reshi domin ba yadda za a yi a fitar da wani ilimi cikin hadisi sai an tabbatar da ingancin sa ina fata an fahimci ni yawa to ya kamata mu fahimci alaka tsakankanin su kuma da muhimmancin su kuma guda bai isa dan ka san hadisi ya inganta to kuma ai yana yiwuwa baka fahimci wato hukumce-hukumcen da ke cikin sa ba shi yasa dole hada su shine abin da ya dace sai ka zamanto malami cikakke insha Allah
kinan ba za ta taba yiwa ba ka dauki guda ka bar guda
kai ah indai ka dauki guda to sai an ga wato kuskuren ka domin zaka zo gashi ka san hadisi ya inganta amma wajen fitar da hukunci hukunci kai kuskure
a
samu matsala ko kuma ya zamanto a'a ka zo ka fitar da hukunci hukunci ashe hadisin bai inganta ba kaga tsaye kake ga wawa inji masu iyo kana tsaye ga wawa ce
amin Ala mun da gawarku da fara muna son ta'arifi na hadisul qudsi.
To al hadisul qudsi kamar da suke cewa shine hadisin da aka danganta zuwa ga ma'anarsa zuwa ga wato Allah amma lafazin sa zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine zance mafi inganci daga cikin zancen malamai shine hadisul qudsi anti al qudsi mai tsarkaka daga al qudus ne shine abin da yake tsarkakakke كما حديث يوجد في صحيح مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا كوباينا واتو الله يتينا حرمتا مكينا ظالمتي كما ناسا ياشا أسنكالنكو حرام تو كدكو يظالمتي تو كاقا ونن حديثي نيا شيسا ما لما حديثي سكي توا فيما يرويه الربه تبارك وتعالى أبند منزو صلى الله عليه وآله وسلم يروي تو دقاء الله تو سيسو كتشي زنتي ما في إنغنتي لفزين سبا دقاء وجان الله بني ما أنرسة تي دقاء وجان الله سباني القرآن شي وند لفزين سا دما أنرسة دو دقاء وجان الله سكي شكما حديثي وند با قدسي با ma anarsa da lafazin sa duk daga wanzu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake amma da izinin Allah ina fata an fahimci ni to shi kuma hadisul qudsi ma anarsa ce to dai daga cikin malamai in ban manta ba imamu sa'di ne ma yayi littafi al ahadithul qudsiyya kuma wanda abu ne na bukata ai bincike kansu a tabbatar da waɗanda suka inganta ta fuskar sanadin su da waɗanda ba su inganta ba dan annabi ba zai ma Allah ƙarya ba amma sai an bincika waɗanda suka rawaito hadisin in ya inganta dan kawai wani yazo ya ce to ya za mu yi mu ce kuma a bincika in ya inganta kuma mun ce annabi ba ya ƙarya a'a kasancewar sanadin sa ya inganta ake nema in ya inganta kenan kuma tabbas ne tunda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya yin ƙarya to wannan shine al hadis al qudsi
Allah ya saka da alheri ma
amin amin
to malan shi kuma ta'arifi na hadisi hadisin nabawi shi kuma
to yace hadisin nabawi hadisi ne na annabi dukkan hadisai in sun inganta hadisai ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir duk abin da aka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma dangantakarsa ta inganta ya zamanto magana ce او فعل كو ايكي او تقرير كو تبتروا او جمع لما حديثي او خلق واتو صفة كو وتصفة انقاني كو خلقية او خلقية تا دبيئة كو كمتا حلتا دوكا دي انتي خلقية ودا تكيد علاقة دا حلتا سا خلقية ودا تكيد علاقة دا كمتا بيئو انسا انا باتا انفهم جيني
كنان نم مي سوراليشنا اي فهنتا كنان اكوي بمبان تزاكاني حديث القدسي da hadisin nabawi
eh dukkan su hadisi nabawi ne amma in sun ka sha banban wancan ma'anar shi ce daga wajen Allah eh mun fadi wannan wancan kuma lafazin sa ne daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ma'anar sa shi zai fassara shi amma tare da cewa Allah ya bada umurni dan goma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzo baya furci akan sarrafa ce sai an yi masa wahayi
Allahu akbar Allah ya saka da alheri
amin
sai tambayar mu ta biyu muna tambaya game da hadisin sahih shin hadisi sahih din nan shina da nau'uka kuma shina da darajoji ko kuma in mun kace hadisi sahih shikenan matsaya baki
akwai magana mai yawa amma dai a gurguje zamu iya cewa shi hadisi sahihi yana kasuwa daban-daban wato akwai hadisi mutawatir ya an ce al-mutawatir shine wato suke cewa alladhi rawahu jam'un yastahilu tawatu'uhum 'ala al-kadhib wanda jama'a mai yawa suka ruwaito shi kamar hadisan da an kai wa hujjatul wada kusan mutun 1000 za a ce suna tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin khutba kaga wannan khutba ta zama to mutawatira an gane ko domin jama'a mai yawa za ta ruwaito ta zuwa ga jama'a mai yawa to mutawatiri shi ba a zancan yufidul yaqin yana nufin yaqini tabbas ne ina fata an fahimci to sai malamai suka kasa shi mutawatiri gida biyu mutawatirul lafz da mutawatirul ma'na wanda lafazin shi ya zo mutawatiri an gane ko to sai da mutu kamar lafuzzan shi sun zo ta fuskoki daban-daban ma'anan kuma wanda yazo ma'anarsa lafuzzan sun bambanta amma ma'anar guda ce kamar malamai suna bada misali hadisan da ke nuna za a daga hannu wajen addu'a to waɗannan sun zo ta fuskoki daban-daban mutawatirai ne ina fata an fahimci ni almuhimu dai zaka ga malamai suna kawo hadisi mutawatiri ko ta fuskar lafazi ko ta fuskar ma'ana wato lafuzzan shi sun zo da sifa iri daya ko kuma ma'anar su ta wato lafuzin sun bambanta amma ma'anar su ta zo to wannan hadisi ne sahihi tunda mutawatiri ne amma ta fuskar istilahi na malaman hadisi ba su kiran shi wato hadisi mutawatir domin at-tawatur fil lugha yana nufin abin da ya zo jere thumma arsalna rusulana tatra mun turo manzannin mu wadansu na bin bayan wadansu ina fata an fahimce ni to wannan kenan daga ciki akwai hadisi wanda suke kira hadithun wajen mustalahul hadith yanzu a yanzu kenan tunda shi wancan mutawatir suke kiran shi amma dai
ya inganta
ko mutawatir lafzan ko mutawatir ma'anan idan muka zo wajen sahihi wajen malaman hadisi shi bai kai mutawatiri karfi ba idan muka diba cikin manzumatul baiquniya yana cewa wato wazi min aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط أم مثله معتمد في ضبطه ونقله حديثي نفرك الصحيح تؤمنين صحيح وهو ما اتصل إسناده يذا من توسن دنسا يا جيرو معنا بينكيبا شيني اتصل أنغانيكو معنا اتصل يا سادو اتصل وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ kuma bai zaman to shazi bane ya saba mari wayoyi da dama wanda suka inganta aw yu'al kuma bai zaman to yana da illa boyayya ba wanda malamai sun yi littafai fi ilal hadith suna da yawa an gane ko littafan ilal wanda illa ce boyayya wanda sai manyan malaman hadisi da suke bincike suke gano ta a zahirin shi zaka ga kamar yana da kyau amma hadisin baya da kyau aw yu'al ko bai da illa yarwihi adlun dabitun am mislihi wanda zai ruwaito shi adlun wato adilina cikakken adili kenan zu adilina sai ce adilin koko ya mai da shi kamar shine adilin adalcin gaba daya mubalagha ce a wajen malaman balagha yarwihi adlun dabitun am mislihi shi ma ya ruwaito shi daga adili har zuwa adili ba a samu kuma makaryaci ba ina fata an fahimci ne mu'tamadun fi dabtihi an yarda da dabtakin sa tsarewa shi kuma dabtakin nan kala kala ne wato akwai dabtu sadrin wanda yana da karfin harda sannan kuma akwai dabtu kitabatin wanda yana rubutawa ya aji to an fi son ko mutun ya hada guda biyu saboda zakira wata rana ta khunul insan tana iya ta yaudare shi an gane ko mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi da abin da ya ciratu duka ana buƙatar wannan kuma ya zama to rawi ne adili wanda ba a jahilce shi ba kuma an tabbatar da adilina ba a fassaka shi ba ko badda ashi ko tuhuma shi da ƙarya to wannan shi ahadisi sahihi ingantacce to sai sahihu li ghairihi shi wannan sahihi baya buƙatar wani hadisi da an ganshi shi ya inganta amma akwai hadisin hasanun ya an ce hasanun shine kamar yadda suka cewa al ma'rufu turqan wa gadat rijaluhu la ka sahihi ishtaharat kamar yadda imamul baiquni yace an san shi ma'ana zaka iske hadisi ne wanda an san shi wajen wata jama'a ko kuma abin nan mutanen wata kasa shine yace turqan an yana da hanyoyi daban-daban to hasanun na amma wa gadat rijaluhu la ka sahihi ishtaharat mazajin da ke riwayan shi dan ne ce rijalu ba ana nufin maza ɗaya ga riwaya ba a'a wajen malaman hadisi da ake cewa ilmun rijal dan kan mu ci babu hadisan mata yau samu hanyar da za su yi suka to suna da adalci an yadda da su an gane ko amma kuma su adalcin su bai kai na wadancan ba don adalci ba mataki na to sai a ce mai hadisun hasanun to in hadisi ya hasanun yazo ne hasanun yazo ne hasanun yazo sai a ce to sahihun ne wannan hadisi li ghairihi ina fata an fahimci ni ko kuma ya zamanto yana da hanyoyi daban-daban waɗanda sun ka inganta shi kadai karan kanshi bai zamantowa sahihun hasanun na to amma sai samu wani hasan ya zamanto hasan sai kuma sahihun li ghairihi ina fata an fahimci ni to wannan shine dai nau'i hadisi guda biyu to sahihun li ghairihi da kuma sahihun li zatihi ina fata an fahimta wallahi a'lam Allah
saka da alheri wannan shine hadisi sahihi da nau'ukan shi da darajojin shi
to darajojin shi kuma daban-daban ne ina fata an fahimci ni darajojin shi yana da darajoji wato guda bakwai kamar yadda suka fada
shi
sahihi hadisi sahihi na farko mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim wanda imamu al-bukhari da muslim sun kai ittifaqi a fitar da shi
na
farko kenan na biyu sai wanda imamu al-bukhari ya fitar da shi ma akhrajahu al-bukhari faqat kuma ma rawahu al-bukhari faqat na biyu sai wanda imamu muslim shi kadai ya ruwaito shi an gane ko na uku kenan na hudu sai wanda ya kasance akan sharadin su guda biyu an gane ko amma ba su fitar da shi ba na biyu na biyar sai wanda ya zamanto akan sharadin imamu al-bukhari
shi
kadai na shidda sai wanda ya zamanto akan sharatin imamu muslim shi kadai na bakwai kuma sai wanda ya zamanto akan sharatin wato wani daga cikin malamai wanda ba waɗannan ba ina fata an fahimci to waɗannan su ne sharuɗa bakwai maratibus sihha guda bakwai har wani sha'ir yake cewa tashajara qaumin qaumun fil bukhari wa muslim لدي أي ذين يقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم malam hadisi sun yi sabani shin da Bukhari da Muslim wa za a gabatarwa daga cikin su wajen sihha ma
wajen inganci
to sai yace ni abinda na fada ko abinda malamai suke fada shine Imam Bukhari wajen ingancin hadisi yana gaban Imam Muslim amma kuma wajen kyautata tsarin littafi to Imam Muslim yana gaban Bukhari tunda tana yiwa kafi mutum wani fanni wani mutum fika tunda Imam Muslim ma dalibin Imam Al-Bukhari bane kuma ba shi ke nuna cewa ba dan mutum ya karatu ga wani dole sai malami ya fi almajirin sa yana yiwa mutum yayi masa karatu ga wani ya zaman to kuma Allah ya bashi karatu fiye da wancan malami to wannan shi dai ne abinda malamai suka faɗa akan darajatu sihha kamar yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da
ni amin
abinda sana sun suka dibi wannan saboda shi Imam Bukhari shina iya kasan hadisan shi lokaci sai ga ana magana akan sallah sai ga an dauko zakka
yawa
kuma an dauko ana magana
to wannan wajen tartibi kenan
wajen tartibi sai su ga kamar abun
amma shi kuma Imam Al-Bukhari yashtarut al-liqa wal mu'asara ya shartanta cewa sai an hadu ya ji labarin wane da wane sun hadu sannan shi karbi hadisin su sannan kuma sun yi zamani guda shi kuma Muslim iktafa bil mu'asara kawai dai in dai zamani guda kuka yi ba sai ya tabbatar da kun hadu ba kina kaga shi yasa sharadin Imam Al-Bukhari ya fi zamantowa mai girma
eh
wallahi ta'ala
Allah ya saka da alheri
amin
abu na uku da muke tambayar malam hadisul hasan
na'am
shin shi ma miye shi sannan kuma shina da nau'uka shi ma kamar yadda sai shi ke da nau'uka ko kuma shi bai da nau'uka hakan nayi
to hadisul hasan shi ma malamai sun kasa shi gida biyu to sun ce akwai hasanul li dhatihi akwai hasanul li ghairihi hasanul li dhatihi shine hadisin da ya inganta waɗanda suka ruwaito shi duka babu wanda ba adili ba sai dai adalcin su bai kai ba irin na mutanen sahih sai a kira shi hadithun hasan an gane ko to akwai sahihul li ghairihi hadisi da'ifi wanda babu makaryaci a cikin sa amma da'ifi ne sai yazo ta fuskoki daban-daban to in aka hada su sai aka kira sa wato hasanun li ghairihi hasanun na amma ba karan zatin shi ba bali zatihi bane li ghairihi saboda wanin shi ko saboda wadansu tunda tana yiwa guda ne yazo ya karfafa shi ko wadansu hadisi suka zo suka karfafa shi to shi yasa ake kiran sa hasanun li ghairihi kidan yana da mataki guda biyu in an ci ma hadisi hasan to galibi malamai suna nufin wanda li zatihi amma hasanun li ghairihi suna ƙara su ce hasanun li ghairihi galibi saboda su nuna maka saboda wadansu yazo ta wannan hanya da wannan hanya shi yasa an kace maka hasanun li ghairihi to dukkan su wadannan hadisan da shi mutawatiri lafzan wa ma'nan da shi hadithun sahihun da sahihun li dhatihi da sahihun li ghairihi da kuma shi hasanun li dhatihi da hasanun li ghairihi dukkan su in mun kalli fuskar ma'ana ta lugha ana kiran su hadisi sahihi dan ma'ana ana karbar su ayi aiki da su min haythu al-qabul war-rad ina fata an fahimta amma wajen istilahu al-muhaddithin suna da mutawatir daban lafzan wa ma'nan suna da sahihun li dhatihi da sahihun li ghairihi suna da kuma hasanun li dhatihi suna da kuma hasanun li ghairihi wallahu ta'ala a'lam
jazakallahu khairan mala Allah ya saka da alheri
amin
tambaya ta hudu da muke son mai malan hadisi da if menene hadisi da if san shi ma shina da kashe-kashe kamar da su malan can ko kuma a bai da wani kashe-kashe
to shi hadisi da'ifi shi yafi ma hadisai rarrabuwa da yawa dan shi adda kaloli daban-daban masu yawa ina fata an fahimci na farko hadisi da'ifi akwai wanda da'ifi na wato malamai sun kasa shi dai cikin kaso manya-manya dai guda biyu akwai abinda ake kira da'ifi kuma da'iful isnad hadisi da'ifi kala biyu ne akwai hadisi da'ifi wanda in yazo hanya 100 tana yiwa duk akwai rawi mai ƙarya a ciki duk cikin waɗannan hanyoyin ko ya zamanto mutum guda ne duk ya cewa ya ciki ko ya zamanto a'a nan can akwai makaryaci can akwai makaryaci can akwai makaryaci to wannan shine ake kira hadisi da'ifi wanda ba a aiki da shi saboda bai inganta ba duk an bi hanyoyi in ma ya fito ta hanya guda ko hanya biyu ko uku ko hudu ko biyar ko 100 duk an bi su bai inganta ba to sunan sa hadisi da'ifi sai kuma wato akwai da'iful isnad hadisin da ta wata hanya da'ifi ne amma ta waɗansu hanyoyi ya inganta to shi yasa malamai suke son dalibin ilimi ya bambanta da hadisi da'ifi da da'iful isnad in an ce da'ifi dukkan hanyoyin sa bai inganta ba da'iful isnad ta wata hanya ce bai inganta ba yana yiwuwa ta wata hanya ya inganta to shi yasa zaka dalibai suna zahin kuskurantar da malamai wani lokaci ba su gane an ce da'iful isnad ba ce an kai hadithun da'ifun ba a'a da'iful isnad to akwai bambanci tsakanin wannan kuma ba dukkan dalibai ma suke tsaya su hankalta ba su gane bambanci tsakanin waɗannan wallahu ta'ala a'lam
kenan gabanin kai hukunci ka tsaya ka diba wani irin bangare
kahin ka ce hadisi da'ifi na sai an tabbatar da duk hanyoyin da yazo bai inganta ba amma an ce da'iful isnad na tarayewa ta wannan hanyar ce bai inganta ba amma ta wata hanya ya inganta wanda kuma zaka ga dalibai suna kokarin su bambanta ba tsakankanin su sai su afka cikin kuskure su kuskurantar da malami alhali kuma su ne suke akan kuskure
shine ai saboda dan ilimi suka ce karamin
sani kokumi inji malam Bahaushe ba Allah ya mu da sani Allah ya shirye da mu gaba daya
insha Allah Allah ya saka da alheri
amin
tambaya ta biyar wanda muke so mai malan menene hadisi marfu
to alhadith almarfu daga rafa'ani yarfa'u to ismu almaf'ul sai a ce marfu rafa'a an daukakar da abu marfu'i wanda anka daukakar kenan wanda anka daukaka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce ya ce ko aka ce ya aikata ko aka ce ya ga ana yi bai hana ba ko ya san ana yi bai hana ba to wannan marfu'u kenan an kalli cewa ya daukaka har zuwa ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
to hadisi mauquf shi kun hala
to abin nan mauquf shine daga waqafa yaqifu ismul maf'ula min mauquf wato shine da istilahi guda biyu wani lokacin suna nufin mauqufi shine wanda ya tsaya ga sahabi wani lokaci kuma mauquf suna ganin wanda ya tsaya ga tabi'i ina fata an fahimci daga waqafa na ya tsaya kidan bai kai can ba inda ake so to mauqufi in an ce mauqufi kala biyu ne in dai ga sahabi ne to hukunci biyu gare sa na farko akwai mauqufun wato hukman mauqufi ne hukman a hukuncin malaman hadisi kuma akwai mauqufun abin nan marfu'un hukman mauqufi na akan sahabi amma kuma marfu'i na ta fuskar hukunci idan sahabi yayi ijtihadi to ijtihadin yana iya tsayawa gare shi tunda sahabi mutun ne yana iya ijtihadi yayi kuskure duk da yake suna da manzila da daukaka amma idan ya zamanto sahabi ya fadi magana wadda kuma bai ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada ba amma ana fahimtar wannan umurnin daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake ko hanin nuhina an kaza ko umirna an kaza ko ko ya bada labarin gaibi shi ko sahabi bai san gaibi ba to in sanadin ya inganta wannan za a dauke shi matsayin hadisi domin shi sahabin bai min mala majalil ra'ayi fihi ra'ayi bai iya shiga ciki kenan kaga ya zamanto hadisi ina fata an fahimci ni kamar yanzu labarin da ibnu abbas ya baso cewa an saukar da alqur'ani a sama ta duniya an gane ko to kaga shi ibnu abbas bai yin ijtihadi ce an saukar da qur'ani sama ta duniya abuna na gaibi kenan sai malamai suka ce in sanadin sa ya inganta yana matsayin wato hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa al-mauquf sai mun yi hattara wajen fahimtar sa
gaskiya
wallahi ta'ala a'lam
jazakallahu khair
amin
sai hadisi
maqtu' to shine wadansu malamai suke kira maqtu' wanda bai kai ga sahabi ba istilahi da wadansu malamai an gane ko ko kuma maqtu'i akwai abin da zamu zo wanda cikin shi an samu yanki wa sanadi ko farko ko tsakiya ko ƙarshe wanda suru suna kiran sa munqati amma zamu zo can mu yi bayanin sa amma dai waɗansu malamai an ce maqtu'u suna nufin wato ga tabi'i ya tsaya mauquf kuma ya tsaya ga sahabi an gane ko duk da ke waɗansu kawai da an ce mauquf kawai yana tsayawa ne ko ga tabi'i ko ga sahabi ina fata an fahimci ni wanda lokacin da mutum zai yi dirasa zamu zo bayani kan muqarana bainal mustalahat mutum zai iya fahimtar sabanin istilahi na malamai don kai yaje azama malami wani hukuncin wani malami
sai hadisi munqati
to alhadithul munqati malamai suna kiran shine wato malam yattasil inji imam albayquni malam yattasil isnaduhu bihalin wanda sanadin sa bai hadu ba wato ya an samu yankewa yankewa ko farko ko yankewa a tsakiya ko yankewa a ƙarshe ko yankewan mutun ɗai ko abin da fi mutun ɗaya misali duk da yake suna cewa ko mutun biyu kenan yanzu misali an samu wani yayo riwaya ga wani sai an ka iske tsakanin shi da wani ba su hadu ba kuma ba su yi shekaru ba yanzu misali idan mutun ya ce yayo riwaya ga wani mutumin nan ya mutu shekara 100 sannan aka haifi wani an samu inqita ko ba samu inqita ba an samu inqita to tanan ne ta fuskar shekarun su za a gane akwai inqita ba haka ne kai za a ce ba munqati ne tana yiwa kaga sunayen su an wane an wane an wane ah to bincika ka gani shin sun rayu sun hadu misali shin wane ya mutu shekara 1000 wane ce ya yi riwaya gare shi kaga munqati ne to shi yasa sanin ilmun rijal da shekarun su abu ne mai muhimmanci a cikin ilimin hadisi
gaskiya
an gane ko to wannan shi suke cewa munqati kina al-inqita an samu yankewa wanda kuma shine daga cikin aqsamul hadith ad-da'if wanda yake mai rauni shi kuma al-maqtu in tabi'in yu riwaya akwai kibarut tabi'in irin sa'id ibn al-musayyib ko musayyab an gane ko su ana ganin hadith wato marasil kin su tunda malamai sun littafai akan al-marasil nasu ana karbar su saboda an bincika an ga in ma ya fadi mursal bai fadi sahabin da ya ruwaito gare shi bai an bincika wata riwaya sai iske ma hadisin ga wani sahabi wanda ya fadi shi to wannan shi kuma sai zamanto in ba na kibarul tabi'in bane da'ifi zai zama idan kuma ya zamanto na kibarul tabi'in ne yana iya zamantowa ingantacce wallahu ta'ala a'lam
aslahi saka da alheri
amin
yana abin da yana koma dai da su wancan mun kate abin ga wajen tarihi
wajen tarihi dole sai an san ilmun rijal wanda kuma ilimi ne wanda a yanzu nan dai duniya tana fuskantar shi musamman da ahli sunna suka maida hankali kan dirasa ta hadisi ba do abu ne za a danganta zuwa ga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kuma akwai littattafai da dama da malamai suka yi kan wannan tun farkon musulunci malamai sun yi kokari kan wannan wanda littattafai ne wanda in lokaci ya bamu dama za mu fadi waɗansu daga cikin su
to Allah ya saka da alheri
amin
ta ga mutane suna ta bankaura cikin irin wanga
sai
ka zaka kai baka san ko me ka ce mutum kawai da ya sha iska ce wanga hadisi sahihi ne
ko
hadisi kazana
to ai ba fadar ba fadar ba addawaya ka samo dalili
kwarai ku
ba fadar addawaya ba a kawo dalili kuma dalili ingantacce dan na matsala take
kwarai ku shi ne wata ranke malami jona ya ce rahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi yace kaga wanga hadisi mutawatir nan
yace a gaishe bai san abin da ake nufi da mutawatir ba
sai a gaishe ka
sanya shi kawai dai ya samu mutum uku yace mutawatir to waɗannan duka rashin karatu
abin azai ke mutawatir haka ina yake zakkuwa ba tare da wani abin nan
Allah ya kyauta
amin amin Allah ya saka da ni
amin amin
ni yake nufi da fard
to الفرض شيني الأربتي كأيتتشي يعني انفرض بكذا ياكي بانتا أما إمام البيقوني أتكن بيقوني دي كاوشيتشي والفرض ما فيت ما قيدته أنغانيكو أبندا أكي نفي دا فرض أبندا كأي ديشي أنغانيكو براوين دواني راوي أو جمع كو وتجماعة أو قصر على الرواية كوكو ينكي وتتكتوا أكا الرواية مثالي أنكتي فرض أنسان دواني بيتبا رواية با sai ruwaito ne hadisi shi kadai ko yo riwaya ta wani hadisi wanda shi kadai yake banta ga wannan malami to fardu kenan to wannan galibi hadisi da'ifi shi zuwa saboda yana da wahala a ce babban malami kai mutum guda taba jin hadisi gare shi in ba an binciki sauran wasu riwayoyi ba da su inganta wannan hadisi sannan in ba mutum wanda yake adili bane an san shi to wannan kuma malamai sun nuna cewa galibin dai hadisi fardi wanda yake da'ifi ne amma ana samun hadisin da mutum guda zai rubuta shi kuma ya zama to ingantacce dan in mun ka dibi ahad yana inganta da wannan da in bid'a za su izo su ce to ai hadisi an ce mutum guda rubuta shi bai inganta ba kuma da yawan hadisi kaga ahad ne kuma ko ba aiki da ahad cikin ilimin wato cikin aqida kaga wannan matsala ce wannan kuma ya saba ma aqida ta ahli sunna wal jamaa sannan kuma au jam'in ko kuma jama'a hadisi ne sai a san mutanen kasa kaza dai aka ruwaito su gare shi wannan ba matsala bace mutun 20 30 na hadisan zaka iske wani malami ya hadisan Kufa hadisan Basra hadisan Sham hadisan Makka hadisan Madina saboda hadisai sahabbai sun fantsama sai mutun wannan hadisi mutanen yanki kaza dai suka san shi to wannan ana kiran shi fard amma muqayyad ne domin an nuna na wani yanki ne sai kuma au qasrin ala riwaya qasrun ala riwaya koko ya zamanto kayo riwaya ne ga hadisan da ni ruwaito ga malam wani ko ga hadisan da ni ruwaito a yanki kaza to ga wannan qasri na riwaya ne akan wani abu to wannan shine abin da ake kira al hadith al fard wanda malamai suka yi bayani wallahu a'lam
Allah ya saka da alheri
amin amin
abin da shidda muke sun tambaya al musnad menene al musnad
to al musnad an gane ko in an ce al musnad shine abinda anka danganta asnad yusnidu isnadan an gane ko to abinda ake nufi al musnad sun kace al muttasilul isnadi wanda sanadin shi ya tafi har ya kai ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta al mustafa in jama'i bi quni ya hazuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa lam yabin bayyanki ba min bana yabinu shine idha qata'a aw ba'da to abinda anka kira shi musnad kaga imam ahmad yana da musnad akwai kuma masanid da dama ba imam ahmad kawai yake da su ba in an ce musnad in an dibi wato asalin dangantuwa bayyanke ba kenan dukkan mutanen da sun kai riwaya dukkan su yana yiwa sun hadu da juna to amma ba shike nuna ya inganta ba tana yiwa dukkan su sun ga juna amma dai daga cikin ruwatakin ya zamanto da'ifi ne to kasancewa hadisi musnad ne ba shike nuna ya inganta ba duk da yake an yi samu wani ya rayu tare da wani ko ya ne ya hadu da wani ya hadu da wani dukkan shi har ya kai ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma ya zamanto ya kai ga manzo sallallahu alaihi wa sallam amma an ka samu rawi da'ifi na ana da'afa shi shi yasa kaka kai mamaki cikin musnad imamu ahmad a ce maka akwai hadisi da'ifi saboda mi saboda ba kasancewa musnad bane tana yiwa wani ya hadu da wani amma kuma shi mutumin nan tana yiwa an gano makaryaci ne kina sai a ƙaryata shi ba dan an kalli sun yi shekaru guda ba kuma wani almajirin wani ne domin mutun yana iya mamma malamin sa ƙarya ina fata an fahimce ni wallahu a'lam
amin amin ala wa muttasil
almuttasil shi ma yana kusan almusnad an gane ko shi kuma alhadithul muttasil an gane ko ma bi kulli ma bi sam'i rawin wato yattasil ya zamanto ko wani rawi ya ji shi abin mutun shi da musnad shi musnad ba dole bane sun ji yana yiwa malamin ka kai ka karanta mishi bai ci kala ba amma shi kai ka ji malami ya ci wa malami wato ma bi sam'i kullu rawin yattasil wato jin shi naji ga wani naji ga wani sami'tu har an ka kai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam lil mustafa har kuma kai ga manzo sallallahu alaihi wa sallam sai zaman to shi al muttasil sharadin sa na farko ji ne sharadi na biyu kuma babu yankewa to shi ake kira alhadithu almuttasil wanda kuma in an ka dubi dukkan ruwatukan adillai ne sai kuma hadisi ne sahihi in kuma a cikin su akwai wanda ba adili ba kuma dukkan hanyoyin shi bai inganta ba sai zamanto da'ifi shi ma musnad yana zamanto wa sahihi yana zamanto wa da'ifi wallahi ta'ala a'lam
wanda shi ne tsakanin bambanci tsakanin musnad da muttasil
shi musnad da shi da muttasil sun hadu ta cewa dukkan su dangantuwar su zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ta isa ma'ana ba a samu yankewa ba amma shi almuttasil an ji ta hanyar ji ne shi ko almusnad tana yiwa dukkan shi ba a ji ba ko sashe an ji sashe ba a ji ba ina fata an fahimce ni wannan shine bambanci
eh gaskiya kai saboda ƙara mutane su ji
eh bambancin ba
ya yi saboda abin tunda an ka ce kusan duk abu guda ne to amma an nuna musu akwai
ina ne bambanci
yake yawa dan bambanci tsakanin su
gaskiya
Allah ya saka da alheri
amin akramakallah
malami ne hadisi mu'allaq
to hadisi mu'allaq musamma imamu al-bukhari da kaji an ce yayi ta'liqin hadha al-hadith allaqahu al-bukhari ko kuma wani daga cikin malamai abinda suke ni da asalin mu'allaq daga allaqa yu'alliqu ta'liqan shine an rataye abu an gane ko shine suke cewa ma hudhifa wato min mabda'i sanadihi rawin aw rawiyani malamin da zai yi riwaya sai shi yanke mutum biyu daga cikin malaman da ya kamata ya kawo sannan ya ce zuwa ga na uku misali ko daya kina an shafe farkon sanadin wannan hadisi malami daya ko malami biyu to shi ake kira mu'allaq to mu'allaqat na imamu al-bukhari dai malamai da dama suna ganin ana karbar su amma wadanda ba na imamu al-bukhari ba su ne wadanda ba za a karbar su ba kuma wanda ake cewa za a karbar shi ake shakka sai in ya zamanto duk hanyoyin shi mu'allaq ne amma in ya zamanto can ba mu'allaq bane ya inganta kinan wannan shi mu'allaq kawai zai ƙara ƙarfi ne domin ya samu inganta ta wata fuska wallahu ta'ala a'lam
kenan kai malam da mun ji imdi buhari ce mu'allaq
na'am
to wannan shi ana karbar
shi amma
dai wanda ba buhari ba
za a yi bincike dalili kuma saboda shi imamu al-bukhari ya alƙaulin ba zai sa hadisi ba sai wanda ya inganta sahihul bukhari kenan duk wanda ya sa ya inganta in dai hadisi ne ba wai tarihi bane ko abin da ya kamata haka an gane ko ba a sarkin sahabbai ba don a sarkin sahabbai amma in dai an ce imamu al-bukhari ya kawo hadisi to shi a wajen shi ya inganta sai dai tana yiwa shi bai samu malaman da suka ruwaito ba amma ta wata fuska ya tsinka ya to ta amana ce ba zai ci na ruwaito shi ga wani ba shi kai ga wancan malamin nashi sai dai ya kawo shi a matsayin hadisin ya inganta sai wasu fuskoki na malamai amma tunda ni ban ruwaito shi ba riwaya ta bace sai in kawo shi a matsayin mu'allaq ina fata an fahimta
bai cika wani sharri cikin sharri
amana ta ilimi ni na san hadisin ya inganta amma ban ruwaito shi ga malami na ba to sai in kawo shi ta fuskar riwaya da wadansu suka yi in ketare malami ɗaya biyu amma kuma in kawo shi ba da fuskar ni ne ruwaito shi ba amma da fuskar na yadda da shi
saboda amana ilimi
wadda ta yi karamci a wannan zamani musamman a cikin bincike da wa'azoji da khutubobi sai ka ce malam wani ya ce bai ce ba ko malam wani ya faɗi kaza bai faɗa ba da abin da ya kama da haka don ka kushe shi ko don ka ɗaukaka darajar sa Allah kai mu nutsu
mun yasa ta kenan
al'amana al'ilmiya ba ko cikin bincike yanzu gashi na cikin buhuz ka ɗauko bahasin wani ko ka canza wasu wurare ko ka ɗubo safha 20-30 ko ka ɗubo maganar wani malami ko ka yanke maganar wani malami ko hikimar wani malami amma ka ki faɗa kuma ka ki rubutawa ko abin da ya kama da haka duka waɗannan abubuwa wadi Allah ya muna
tsari gaskiya su suka yi yawa cikin wannan lokaci
Allah ya kyauta
amin to hadis amalan hadisi mursal wa
to mursal shi ma yana da ma'anoni daban-daban shi imamu al-baiquni yace ma minhu sahabi yusaqat wanda sahabi ya fadi an gane ko kenan sahabi babu sahabi cikin shi ya zamanto misali an kai ga ta'ibi kawai shi an kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci
kai
tsaye to kaga sai sun kire shi mursal kamar abinda anka tura ne arsala yursilu irsala to amma malamai da suka zo in suka ce mursal su a wajen su an gane ko in an ce mursal ba ma minhu sahabi saqat ba domin wanda ya tsaye akan tabi'i domin in sahabi ne ya fadi an gane ko a to ai sahabin nan tana yiwa shi ma ga sahabi ne yayyo riwaya to idan an kai isqatin sahabi to ai sahabi na ai isqatin sahabi sai suka ce a shi abinda to ko kuma a ce mursal gida biyu yake akwai mursalus sahabi akwai mursalut tabi'i shi mursalus sahabi wannan ingantacce ne
ana aiki da shi
to sahabi na yiwa riwaya su ko sahabbai dukkan su ingantattu ne adillai ne da adiltawa ta Allah an gane ko kamar hadisi na Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha da yake cikin sahihul bukhari babu bada il wahyi ta bada labarin yadda anka fara mai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahyi a wannan lokacin an san da cewa ita tana karama kun ba ita asalin ruwaito wannan hadisi ba labari aka bata amma da yake wanda sahabi ya ce in muna cewa sahabi ya koma tan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma su dukkan su adillai ne kaga za a karba amma in an kace sahabi ya fadi sai an bincika a gani shin yana to hanyoyi da ya inganta ko babu wadansu hanyoyi sannan in kuma tabi'i ne shi na daga cikin kibarut tabi'i na mursalut tabi'i in su irin su ibnul musayyib ne kaga ana inganta shi in kuma ba irin su bane sai an sake bincike a gani menene ya faru shi yasa wannan yana buƙatar tafsili akwai mursalus sahabi akwai kuma mursal at-tabi'i wallahu a'lam
alan dai wanga ilimi dai gaskiya ba karamin ilimi ko bi sai an bincika
to aisha sa muke son a bada mabadi na ilimin saboda idan ma ba a san ilimin ba ba a san ka'idodin shi ba ya za a yi ma a yi bincike kansa ya za a yi ma mutane bu su rage bankaura ba
gaskiya
kaga akwai matsaloli da dama Allah ya kyauta
amin amin Allah ya saka da alheri
amin
bu na bakwai da muke son tambaya malam menene hadisul musalsal
to musalsal shi yana izo mun to hadisi sahihi ko da'ifi daga silsila ne shine abin da yabbi kamar daga sarka ne an gane ko abin da suke da hadisi almusalsal shine wanda ta fuskar riwayar shi sai aka samu abu guda iri ɗaya kuma ya faru duk lokacin da za a riwayat kamar yanzu hadisi wanda akwai bandariya cikin shi misali hadisi wanda yake cikin sahihul bukhari cewa wani mutum daga cikin larabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa in aka zo aljanna wani mutum zai roki cewa shi yana son yayi noma ya tambayi Allah lahum ma yasha'una fiha duk abin da suke so inji Allah suna da sai Allah ya ce mai to bismillah sai a bashi hili da gona sai yayi shibka sai ta fito kai tsaye ta yi iya yanzu ta yi komi da komi yanzu sai wani balarabin kauye na zama sai dariya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanga mutum balarabi na balarabi ba quraishi na don suna amma abuta noma to aka ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi to kaga yanzu wannan hadisin tana yawa duk lokacin da za a karanta shi da malam da dalibi yawa to shine sai a ce mai musalsal saboda tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wuya a karanta wannan hadisi ba ai dariya ba sai zaman to malaman su yi dariya sai zaman to dariya kuma ba wai shirme bace a'a za ta nuna maka ana kiyaye da yadda an karwaito hadisin ina fatan a fahimci ne
na Allah ya saka da alheri
amin amin
ballan menene aka nuna da al hadis al aziz
to al aziz shine wanda mutum biyu suka ruwaito shi ko mutum uku ahad wanda mutum guda ya ruwaito aziz wanda mutum biyu suka ruwaito ko mutum uku shi ake kira aziz to ya samu aziz daga izza ne karfi domin wannan zai karfafa wannan wannan zai karfafa wannan wannan kuma zai karfafa wannan ina fata an fahimci to in ka ji malaman hadisin ce hadisin ne aziz yana nufin mutum biyu ko uku suka ruwaito shi in sun ce ahad kuma suna nufin mutum guda daga ahad ne kadai ci
Allah ya saka da alheri.
Amin amin.
To hadisin mashhur ma malam.
To al-mashhur shi kuma wanda mutanen suka ruwaito shi fiye da mutum uku ne. Daga shahara ne ai an ce mashhur abinda ya shahara. An gane ko sai mun to fiye da mutum uku kenan daga mutum hudu zuwa abinda ya sama ana kiran sa al-hadis al-mashhur. To kuma da hadisi an ce ya shahara sai mun bambanta shahara wajen malaman hadisi da shahara wajen malaman hadisi ba. Domin shahara wajen malaman hadisi tana nufin an ruwaito shi ga sanadin sa. Amma shahara wajen mutane tana yiwa hadisi ya shahara ya game duniya. Amma kuma babu sanadi. Sai zaman to ma hadisi ne mawdu'i ko da'ifi. Amma mashhuri wajen malaman hadisi galibi zai zama to hadisi ingantacce. Ina fata an fahimce ni. Dan a hadisul mushtahara za su zama to mafiyanci ma sun ƙarya ne. Kaga suna cewa hadisi al-fitnatu na'imatun na'allahu man naqadhaha. Fitna kwana take Allah ya tsini mun da ta duta. Kaga wannan hadisi ne ya shahara gabatin malamai amma ko da ake zo abin cika sai suke hayaniya ce. Ba hadisi bane. Allah ya kyauta. Kenan sai mun mutu shahara wajen malaman hadisi da shahara wajen kuma al'ama kawai da suke cewa to gama garin mutane.
Shine ai da haka ne ke malai kamata hutu in mutun zai saurari in za a magana akan ilimi san wani ilimi ne aka magana
gaskiya
akan shi saboda idan abinda akwai istilahin malamin mustalahul hadisi
na'am akwai ko wani ma ilimi ko wani ilimi yana da mustalahat kin shi in baka san su ba zaka abka cikin balla
a shine magana
ko kuma ma duk malamin da zai littafi zai fadi ka'idodin da zai tafi akan su sana yiwa sun saba manurin su malamai to kaga in baka sani ba sai ka zo kai banna
gaskiya
eh ana yana da kyau sanin mustalahat da shi yasa ma kafin ka karanta littafi ka karanta muqaddima kaga dalilin da yasa aka rubuta shi da hanyoyin da shi mustalahat kin da malami ya amfani da su sai ka karanta fihras da al-abwab sannan ka karanta littafi ka fahimce su da
kyau to ka san mu kuma yanzu daliban yawanci cananci yayawa sai ga karanta muqaddiman nan ka bata lokaci
ka san shabshabna aka so
eh yanzu ko dalibi ya kai maka littafi ka karanta mai sai ce malam a wace muqaddima ta kai a shi
to shi malami in ya san abin da yake yi ko da bai karanta ma dalibi muqaddima ba shi ya karanta tunda shi zai bayani
eh kwarai kwarai
eh ko da abin ga saboda ka san dalilan da suka sa aka rubuta littafin malamin kilan an yi tarihin sa a wani lokaci yan rayu da abubuwa da dai da dama sanin malamin kafin ka karanta littafin wannan zai sa waka nisanci kurakurai da dama
gaskiya ce dan ba haka ba ka sani wani tsari yayi ma littafin
wata akida ce ma akida ta ka gani
lalle ka cikin wannan
kafin ka karanta littafi kasan akidar mutum wani zamani yan rayu ya faɗi cewa in nace kaza ga abin da nake nufi kai ko ka zo ka fassara baka kai karanta muqaddima baka fassara mai kai yadda ranka ga su
misali kamar Ibn Kathir
na'am
Ibn Kathir din mutum ba ya karanta muqaddima shi mala ai zai banna shi ta yawa
dole ta tafi ma malamai in ka diba galibi sai sun yi muqaddima duk sai sun yi muqaddima su faɗa maka ka'idodin da muke akan su diba Imam al-Qurtubi yana da muqaddima Ibn Kathir yana da muqaddima Ibn Ashur yayi muqaddima Ad-Du'aul Bayan na Shinqiti yayi muqaddima Al-Adb an-Namir bai yi muqaddima ba saboda karatun da yayi ne a cikin masallacin Manzo sallallahu alaihi wa sallam na tafsiri aka dauka amma dalibai sai suka yi muqaddima akan rayuwarsa da manhajin sa duka irin waɗannan abubuwan kai dai mas'alolin ilimi mun dauke su da sauki Allah dai ya gane
da mu Allah ya mun jagora
amin
Allah ya saka da ne
amin
mallan mene ake nuni da hadisi al-mu'an'an
to mu'an'an kala biyu ne akwai mu'an'an akwai kuma mu'annan mu'an'an daga ainunta sai a ce an anwani anwani da ainun shi ko mu'annan za a ce anwani 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 dukkan su suna nufin an ruwaito daga wani to shi wannan bayanan yana nufin ko ka ji ga mutum ko kuma tana yawa baka ji ba an dai karbo gare shi to shine suka kira mu'an'an shi yasa haddathana wani anwani 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 zaka ji kan hadisi da fadin su wani lokaci da ainun na kuma wani lokaci da alhamza to mu'an'an da ainun shi ko mu'annan an kenan da alhamza to shi kira mu'annan dan saboda ka fahimci yadda ake ruwaito wa hadisi in baka fahimci wannan ba kaga za a samu matsala wani zai ga cewa ya hadisi an ce mai mu'annan an karbo daga wani daga wani daga wani to duk tarihin duniya gaba dai da wanda kai yadda shi da wanda baka yadda shi ba daga wani zuwa wani an karbo shi ba kai suka zuwa ga hadisi to duk tarihin duniya sai an ce ga da wanda an karbo an ka karbo shi gare shi to duk sai kai gar yadda da tarihin duniya amma banda na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga akwai ruɗu cikin tafiya
saboda in ba haka nan ba ai ba dan da abun gashi sanadin ba kai mallan ai da ko ne ya ta sai ka na
da kala mun kallo insha Allah mun san ina amin je da cikin abun nan ba
to shi sa su kuma rago saboda ba ilimi ne na ragaye ba su ko bai son haka nan
haka ne kuma ma ana kawo wa banna ma mai yawa ciki tunda akwai makiyan addini wani sai ce to ya za a yi a ce an yi annabi ƙarya an kai ba Allah ƙarya banne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yau da an ka fara
ba yau na ba
Allah ya kyauta
amin amin mallan me yake nihi da mubham
to mubham inji Imam al-Baiquni yace wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam cikin mubham shi ne a kawo rawi lam yusam wanda ba a fade shi ba sai kace haddathana wani haddathana Muhammad haddathana Ibrahim sai kace ar-rajulin ko an imra'atin to kaga rajulin mubham ne imra'atin mubham ne to shi ake kira mubham hadisi ne da'ifi tunda kace an karbo daga wani namiji wani irin namiji ne wane ne shi malamin hadisi ne ko tana yi wa dan kwaya ne dan shuri kaga mun ba mu gane ba eh ko imra'atin wata mata ba mu san wannan mata ba karuwa ce ko mace ce ta gari dole shine mubham kaga aksamu alhadith adhaif ne
gaskiya tunda irin kamar irin hadisi na irin bugwayatul muslim irin su muqtarul ahadith irin su libabul hadith da sauran irin wannan to irin wadannan littafin haka nan aka
rubuta eh to dada dole dai a bincika wanda ya inganta ya inganta wanda bai inganta ba kuma sai a aje shi
Allah ya saka da
amin amin akwai wani dan uwa ma nan Niger yana kula da binciken hadisi ya Sheikh Ismail Aqib ya yi tahqiqin shi wannan Mukhtar al-Ahadith da kuma Bughyatul Muslim
masha Allah ya kare ko
ya kare
gaba ɗaya
eh har Bughyatul Muslim
an bugu su wannan ya kamata a ce saboda gaskiya mutanen suna ba da muhimmanci wajen karantar littafin nan guda biyu
haka
to Allah ya saka da alheri
amin amin
tambaya ta ga malam menene al'ali sai kuma annazil
to al'ali shine wanda ya daukaka daga larabci ko ala ya'lu ismul fa'il al'ali annazil daga nazala yanzilu ismul fa'il annazil wanda ya sabbu wato idan waɗanda suka yi ruwaya hadisi ba su da nisa to ake kiransu al'ali mun tabbata bayani cikin ilmul qira'at yanzu ya zama mutum biyu ne a tsakanin mutum da manzo san din shi ali ne mutum uku ali ne amma an ka samu mutum 100 kaga annazil ya sabka kwarai to kaga al'ali ba a samun wahala dan mutum uku ko hudu nan da za a yi bincike a gano su inganta ko su inganta ba amma idan mutum 50 na kaga aiki ya same ka shi yasa kake ganin sahihul bukhari da sahih muslim kai tsaye ana iya gane hadisi ya inganta ko inganta tunda waɗanda suka yi riwaya gare su ko ne za a bincika a san shi wajen malaman hadisi da akidarsa kuma musamman yanzu da ake zancen kutubur rijal aka rijalul bukhari rijalul muslim rijal kaza sai ka diba ka gani su inganta ko su inganta ba Allahu a'lam da malaman da suke aiki wajen sahih hadisi da da'afa shi al mu'asirin da kuma al qudama
masha Allah Allah ya saka da
ni. Amin amin.
Menene hadisi muqaddar?
To al-adl asalin sa daga abin da yake mai rikitarwa. Domin daga kamar tsoka ce ta jikin dan adam ake kiransu al-adlat. To abin da adda tauri. An gane ko? Shine suna kiransa al-mu'dil. An gane ko hadisi wanda yake mu'dil wanda yake yana da tauri ko yana da rikitarwa. To amma suna nufin as-saqitu min husnani. Wanda mutum biyu suka fadi to amma nan shin jere suke koko an samu guda farko sannan guda karshe ko guda tsakiya guda karshe shine al-mu'dil to wannan yana da rikitarwa don sai kaje ka nemi mutum biyu din nan in babu su ba za a aiki da shi ba sai an tabbatar da akwai ta riwaya wadda ta inganta shine suke kira al-mu'dil an gane ko mai tsauri kenan ko tauri
masha Allah al-mudallas
to al-mudallas shine hadisin da akwai tadris at-tadris shine al-ikhfa boye abu dallasa yudallisu tadlisan ay akhfa ya boye wani abu to shi kuma mudallas yana da kala guda biyu an gane ko na farko ka dauki wani rawi sai ka canza shi da wani rawi kaga wannan tadlisi na yanzu an san wani sunan shi misali Ibrahim wani shi ma Ibrahim to wanga Ibrahim da'ifi na wanga Ibrahim kuma ba da'ifi bane to sai ka dauki wanga Ibrahim ka aza wajen wannan kaga hadisin za a karbe shi to wannan tadlisi na ko ko ka dauko ka cire adilin ka dauke ka cire da'ifin ka kawo adili ko ko ka cire adili ka kawo da'ifi don saboda ka arfi hadisin duk tadlisi na ko kuma mutun ya yi riwaya ga wanda yake saman shi da an mai ainun da alhamza da kuma an da ainun da nunun ko kuma da alhamza da nunun kiran ka ce an wane kamar na karbo daga gare shi alhali kai kuma akwai mutum tsai tsakaninka da kai da shi ko biyu ya kamata ka nuna ba gare shi ka karba ba to amma sai ka nuna gare shi ka karba kaga wannan tadlisi na sannan suna kiran sa tadlisu taswiya akwai tadlisu shuyukh an gane ko shine kai ka boye shehinka ko malamin ka da kai riwaya gare shi ka gane ko shi yasa yace wasani la yusqithu lakin yasif awsafahu bima bihi la ya'rif ya fadi sifofin malam wanda ba a gani su da shi yanzu an ce malam wani to in ka an ka ce malam wani sai an ka wado ni sunan shi wanda kowa ya san shi to kaga na gane adili ko ba adili bane amma an ka wado ta sifa wanda ba a san shi da ita ba to kaga sai an kuma bincike to wannan duka malaman hadisi suna kiransa at-tadris uwiwa
masha Allah Allah ya saka da alheri
amin
yake inda hadisi shaz
to ash-shaz shine hadisi wanda yake shazi an gane ko in an ce shaza shine wanda ya kadaita shazza wana ya fita daga cikin jama'a an gane ko to wannan hadisi suna nufin abinda wa ma yukhalif fihi thiqatul mala idan mutun yazo ya saba ma jama'a an gane ko da'ifi sai yazo ya saba mutanen da an ka san sun inganta adillai to sai a kiran shi shaz akwai al mahfuz ya zaman to ga waɗanda sun ka inganta amma wani yayi riwaya wanda ta saba musu to sai a dauke shi matsayin mahfuz ina fata za a kiyaye shi ina amma kuma shi ba abin gaba amma an ce shaz ne dama mutum da'ifi ne sai saba ma kuma wadanda adilai kaga yanzu ba za a yi aiki da shi ba sai zaman to shaz
masha Allah Allah ya saka da alheri
amin
hadisi ma tambaye hadisi al-maqlub
to al-maqlub asalin maqlub shi ma ismul maf'ul ne da abinda aka juya qalaba shine an juyar da abu an gane ko to abinda ake nufi da maqlub shine juyar da ka dauki wani rawi sai ka gabatar da shi gaban wani ko ka canza wani rawi da wani rawi an gane ko an gane ko to kaga wannan kalbu ne kenan ko kuma ka dauko wani hadisi wanda ya inganta sai kai mai wani sanadi wanda ba nashi ba to wannan duka ana kiran shi wato al-maqlub wanda Imam al-Bukhari cikin kisarsa da suke kawo da je Baghdad ana kiransa babban malamin hadisi suka so su jarraba shi sai suka kawo hadisai malami kuma goma ko wani yazo da hadisi goma kuma ko wani dauki wani sanadi ya hada ma wani hadisi ya aka tambaye Imam al-Bukhari sai ya ce ban san wannan hadisi ba sai da aka tambaye shi hadisi 100 bai sani ba sai kace to ya aka yaka ce ka san hadisi yace eh saboda sanadin da kunka kawo ba shi bane kai hadisi kaza da ka kawo sanadin shi ga yadda shi kishi sanace ban san shi ba to ga sanadin shi wanda ni sani kai kaza duk sai da hada su to shi yasa suka ce aka mishi shedar cewa babban malami ne na hadisi suna kawo kisosin shi da dama game da hadisi cewa wata rana ya shiga jirgin ruwa shikenan sai yayi abuta da wani ya nuna mishi cewa abin nan ina dauke da kudi dinari 100 to mutane ka san sharri gare su kullun mutanen da Allah ya ba kima suna kokarin su zubar musu da kima kawai sai mutumin da yace an yi min satar dinari 100 cikin jirgin ruwa tunda ya san dai cikin jirgin ruwa ba a hita Imam al-Bukhari da ya ji haka sai dauki kudin sai jefa su cikin ruwa to shine bayan an sauka sai wani mutum ya ce mishi ya an kai ba a ga kudi ba yace na jefa kudin cikin ruwa yace ya za a duka duki ka jefa cikin ruwa yace to in bata rayuwa ta ina neman hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama in yarda saboda dinari 100 a bata suna na kuma a bata addini ba zan yarda da wannan ba kuma sun ce ya je wajen neman hadisi wajen wani malami sai malamin ya kira jakin sa sai da jakin ya ki zuwa sai ya kira shi ko kuma dabbarsa wato sai kawai ya dauko kwano sai ya kira ta sai ta zo ko da tsusu sai ya kama sai Imam al-Bukhari ya ce to ya fasa karba hadisi wajen sa kuma yayi tafiya mai tsawo sai malamin ya ce lafiya ya ce to idan kana iya yaudarar dabba ba na amince maka ga hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kyauta wallahi malam yace ba zai karba ba Allah ya kyauta
amin Allah ya saka alheri
amin
menene hadisi muttarib
muttarib hadisi muttarib shine hadisin da zaka iske sanadin sa da matanin sa an samu bambanci can wani lokaci a yorewa ya shiga wani kace ka rawaito shiga wani wani lokaci kuma kace ka rawaito shiga wani wani lokaci kace ka rawaito shiga wani to sai zan to hadisi ne muttarib ko kuma cikin ma'anar sa wani lokaci kace hadisi ta zo da ma'ana daya biyu uku hudu kuma ba a iya hada su an yi hada su an kasa an yi tarjihin su an kasa to sai a ce mai muttarib ma'ana mai rawa daga ittaraba ne abinda yake girgiza
na'am hadisi mudarrij
al-mudarrij shine lafazin hadisi a samu wata magana ta mai riwaya ko sahabi ta zo ciki to shi ake kira mudraj kamar abinda idrajin shi akai an kada shi ciki ko an zo da shi cikin jerin maganganu amma ba ciki yake ba mun ba da misalin shi a cikin hadisi na ummul mu'mina Aisha cikin hadisi na babu badu al-wahid ta ce da aka ce fa yatahannasu fihi sai an kace wa huwa ta'abbudu al-layali zawatu al-adad kaga an ce an fassara at-tahannus shine ibada ta kwanaki kuma abuta wani adadi to kaga wannan mudraj ne kawo shi akai ba magana ita abin nan bace rawi ne ya karo shi shi yasa Imam al-Bayquni yace wal mudrajatu fil hadith ma atat min ba'd al-alfaz riwayat ittasalat
hadisi al-mu'allal
to al-mu'allal wadansu malamai hadisi suna kiransa al-ma'lul duk da yake a lugha an ce kuskure ne a ce al-ma'lul amma ya shahara da al-ma'lul al-mu'allal shine wanda yake da illa boyayya wanda ta boyu sai malaman hadisi suke iya gano ta illa ko cikin sanadin sa ko illa cikin matanin sa amma malamai sun yi al-ilal da dama wanda zaka gane su Imam Tirmidhi da ilal da sauran malamai dole sai manyan malaman hadisi za su iya kutsawa cikin wannan ma'ana illa wanda yake na rashin lafiya daga Allahu ne shine ma'ana ya wato gane rashin lafiyar sa ko ya danganta shi zuwa ga rashin lafiya domin illa tana nufin rashin lafiya
hadisi mudabbaj
mudabbaj shine hadisan da at-tadbij shine kawa shi yasa ake kiran dibaja an yi ma abu dibaja an yi masa kawa shine abinda ma'abuta hadisi malaman hadisi zaka ga wani lokaci da wani da wani tare sun kai duka hadisi ga wani ma'abu abokanan juna kenan ba ana rufin shekarun su ma su zo dai ba babban malamin hadisi yayi riwaya babban malamin hadisi to wannan ana kiran shi mudabbaj wanda yake mai kawa kenan saboda kamar abuna na masana na sun kai ma juna karin sani abinda yake cewa karin sani karawa juna sani
Allah ya saka da ni
amin
al-muttafaq
ato al-muttafiq shi kuma yana da alaka ne da ilmin rijal an gane ko zaka iske sunayen masu riwaya sun zo iri daya wani sunan shi Ibrahim wani sunan shi Ibrahim wani sunan shi Abdullah wani sunan shi Abdullah wani sunan shi Abdurrahman wani sunan shi Abdurrahman to wannan muttafiq ne an gane ko to wannan shi ake kira muttafiq
muftariq
to muftariq wanda ya bambanta to kaga da Muhammadu da Ibrahim ai ba guda bane kaga iftaraqa sun bambanta
to hadisi mu'talif
to mu'talif shine wanda rubutun shi yazo daya an gane ko amma kuma karanta shi ba daya bane kamar yanzu Abbas kaga da Ayyas ko Ayyash kaga idan da za a rubuta su ba tare da daya ba duka daya ne to sai kira su mu'talif an gane ko amma an ka zo ga mukhtalif sai ya zamanto ya bambanta ina fata an fahimci to in muka diba da shi muftarik an gane ko da kuma mu'talif da kuma mukhtalif duk kusan abu guda ne sun samu bambanci sai dai fuskar bambancin shi mu'talif ta fuskar rubutu ne suka zo dai mukhtalif kuma nutkan wajen fadar su muftarik kuma dama in an kalli wani ya bambanta da wani kuma wani lokacin za a kalli sunanka in an yazo dai sai adibi na babanku in yazo dai sai adibi na kakanku in yazo dai sai adibi na shehinku ko na garinku ko na inda an kai ka don abun banta
a dai samu bambanci
a samu bambanci wanda in ba haka ba za a yi bambantawa ba tunda wani ne ya zama tuwa adili wani ba adili ba in dukkan ku adillai ne an huta
shikenan an kare
in kuma dukkan ku dhaifai ne kuma an huta
kware ko a ba shi ko a shi ba kware hadisi munkar mala
to munkar abinda mutum guda ya ruwaito shi kuma wanda shi kadai in ya kadaita ba a rarra hadisin shi domin in adili shi kadai ruwaito hadisi ana iya karba in ya saba ma adillai waɗanda suka fi shi adalci ana iya kiransa mahfuz to amma mutum ne wanda ana ganin shi ba adili bane kuma sai ya kadaita da hadisi to kaga wannan alamun cewa hadisin sa munkar ne sai za a ce abin kyama daga ankara yunkiru inkaran abin kyama dhaifi ne
hadisi algharib
algharib wanda mutum guda ya ruwaito shi dawo mutum guda ya ruwaito shi sai zaman to bako tunda shi wancan almunkar mutum tana yiwa ya ruwaito shi ya saba ma wadansu ko ba haka ba to shi ko al abin nan algharib zai zaman to mutum guda ya ruwaito shi kuma wannan mutumin akwai matsala gare shi ba a taba samu wata riwaya in ba wannan ba to sai a ruke shi gharib kamar bako kenan
bako masha Allah almawdu
الموضوع شيني حديثي موضوعي وند قرياتي بيد سندي قرياتي انكي مع النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم شيسا زكا غدي مفي يونچن متاني ما سونا امفاني ده حديث ضعيف ابو سني با معلمي سونيا احاديث ضعيفه وند كوما با دون معلمين ديتشي حديثي ضعيف بني ضعيف بني كوما با دون معلمين ديتشي صحيح صحيح بني سي يا كاو دليلي ادوبا اغاني انا فاتا ان فهمتيني تو على حديث الموضوع كوما سونا نان سون يادو مسمى wannan zamani da ake son abici hasken musulunci ko a ce hadisi ba gaskiya bane a ce a ya ci karo da aya ko abin da ya kamata ka sai ka ci an ci hadisi kaza amma mu du'ina wanda malamai silsilatul ahadith ad-da'ifa kaga imam al-albani yana da irin wadannan da kuma al-ahadith al-mawdu'a tunda can cikin silsilatul da'ifa wal mawdu'a duka yana kawo su da asaru hasayyi ala al-umma tasiri da ta yi ga al-umma ana aiki da su kace mutum ba hadisi ba hadisi ba hadisi bane ya ce maka jahili kace ko malamin ga muna hukun Allah na ko ko son shi kai a ce yayi kuwa ilimi da abubuwan da suka yi kama da haka
hadisi da ifi to ko da ifi ne ai sai magana uban ka
ko kware ko akai dai sai an saba abin da za a faɗa mawdu' kawai shi ba hadisi bane ma ƙarya ce ba ta hanyar da zai inganta tunda ƙarya ta sai a dauko hikimar wani balarabe ko wani likita a danganta ta zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yiwa ita magana gaskiya ce haka take amma kuma danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne akai kuskure
al-mushaf
shine hadisin da aka sanya wata kalma mushaf daga tashhif ne shine abinda aka samu matsala an gane ko taghyirul kalima fil hadith a gayyara wata kalma a canza wata kalma fil hadith a cikin ilimin hadisi wanda yake wannan kalmar tan ala khilafi ma rawahu thiqat ta saba ma abinda thiqat suka zo da shi ko cikin sanadi ko cikin matani sai a zo sunan wani rawi kaza sai wani malami ya kawo shi yayi kusa da shi to sai ka gane cewa malamin yayi kuskure ne saboda tallata safan hadisi na farko wani lokaci ba a cika rubuta digo ba kaga ayyash da abbas duka rubutu suke haka to amma daga bayan aka fara rubuta wani wasalin to kaga wani sai ya rubuta shi ayyash to kaga wannan matsala ce ko kuma cikin hadisi azo a ci wata kalma sai zaman to kalma a rubutu tunda can da hadisin ma daga bayani akai mishi digo da sauran abubuwa sai mutane su rubuta shi da wani abu sai ka rubuta shi kai ko da wani abu ina fata an fahimci to kaga yana bukata a san wannan
alhadith almatruk
almatruk shine wanda an ka bari wanda ba aiki da shi ma fihi rawin muttahamun bil kadhib a cikin shi akwai rawi wanda ana tuhuma shi da ƙarya matruki na daga taraka ya turku matrukan an bar shi an guje shi eh wanda abin gudu ne
alhadith almuallaq
almuallaq mun yi bayanin shi wanda ake ta'aliki wanda ya zamanto kamar an cire daga sanadin sa na farko rijali kinsa mutun ɗai ko mutun biyu
alma'ruf
alma'ruf shine hadisin da aka sani shine abin da adillai suka ruwaito wanda ya saba ma wadanda ba adillai ba to wannan ma'rufi na ai tunda adili shi ya kamata ya saba ma wanda ba adili ba to an samu adillai sun ruwaito ruwaya shi an ka samu wani mutum wanda ba adili ba ruwaya da ta saba mata su to ai kaga suna su shi an ma'rufi na shi watsar da shi ga ai
eh si malan al-muqarana bain al-qawaid ahli sunna wal jamaa wa firq ad-dalalah
to wannan gaskiya yana bukatar dogon bayani duk da yake akwai inda zamu yin bayani kan wannan mas'ala amma a gurguje shine cewa waɗannan ka'idodi ne ahli sunna muka taciki akwai littafan da bamu faɗa ba na ilmul hadis ulumul hadis da dai sauransu ko mustalahul hadis amma a gurguje wajen shi'a waɗanda ka'idodin da muka kawo inda muke da matsala da su su a wajen su sahabbai kafirai ne
subhanallah
ko ba haka ba illa shi'a ta zaidiya su bus kafirtar da sahabbai ba amma sun nuna aliyu yafi abubakar da umar da usman su wajen su zaidiya to amma shi'a tana da kaso daban-daban wanda yake sai kuma cikin al-milal wan nihal na imamu shahristani sai dai su ahli sunna waɗannan ka'idodin nasu sun yarda da sahabbai kenan suna karɓar hadisi gare su amma su ɗan shi'a a sahabbai bus yarda ba sai hadisin da ya zo daga ahlul baiti kiyasa sai su bus yarda da sahihul bukhari da sahih muslim ba da abu daud da wane ne tunda waɗanda suka ruwaito su a wajen su su kafirai ne wal iyadu billah amma sai littafin kulaini sai hadisin da an karɓo daga ahlul baiti kaga daga nan muka samu matsala wajen qawaidut tahdis sannan da khawarij da mu'tazila duk hadisin da zai saba ma hankali a wajen su ko zai saba ma aqida su watsar da shi za su yi don har daga nan aka samu matsala domin su suna taqdimul aql ala naql suna fifita hankalin su akan mi akan nassi su ce maka annabi isa ba zai dawo ba ga hadisi mutawatir sun tabbatar da wannan ina fata an fice ko su ce maka yanzu al madrasatul aqliya fi tafsir wani malami dan kasar Burkina Faso Kindo yayi bincike akan wannan a cikin madrasatul tafsir al haditha mu'tazila suna saba ma aya ko hadisi saboda bata dace da hankalin su ba kamar yadda kuma yanzu a kasar Misra da ake sauran kasashen musulmi da ake samu wadanda suke gabatar da hankalin su akan ayata al ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai kuma sauran firqud dalla wadanda su da ma hadisin da ba sanin shi sun kai ba ina fata an fahimci da kuma turawa da suke tai al mustashriqun da suke suka zuwa ga hadisi firqud dalla ne wadannan kafirai ne ma sannan kuma in muka duba zamu zo akan al qur'aniyun wadanda su kwata kwata bu su yarda ba ma da hadisin gaba daya ina tunda su mu'tazila da khawarij suna aiki da wadansu hadisi wadanda bu su saba ma aqida su ba da sarran su su kuma al qur'aniyun suna cewa al qur'anin bai inganta ba zamu zo mu ga hadisan bu su inganta ba mu zo mu bayyana dalilan su wani yana yi akan jahilci wani kuma yana yi akan sarrai wal iyad billah
dake lokacin mu ya cika wanda ya kamata na rabin lokaci ya kamata mu je wajen musannafat cikin ilmul hadith da nasaran wa nazama
to insha Allah ta'ala kinan zamu tashi akan wannan sai mu shiga cikin mawdu'in mu sabu wanda zai zo insha Allah
fatan Allah ta'ala ya saka kan mal da alkhairi
amin
Allah mu dokin sarki shi azzata mu aiki da abin da malam ya karantar da mu insha Allah sai nan da minti 10 insha Allah zamu sake dawowa bi iznillahi ta'ala assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh